أما الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعكم وانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدونا يمشينا لنا ليتنم يوم 20 تقوس دوة سفر هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دمودة لريبودة ثلاثم وانكما يزو ديدة 23 ga watan biyu shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako, inda muke karatu a cikin littafi mai suna Fa'idatun Jalila fi Tawassuli wal Wasila, wallafar Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiya al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 728. Wannan kuma shine majalisinmu na nawa? Na 64. Na'am. To, masha Allah.
Samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجوه كما ترجو الله، ولا تخشاه كما تخشى الله، ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم يعدلون. وقد جعل مع الله إلها آخر، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض، فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى. قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه، لا لأنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه، كما قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي، أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه، وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسنة رسلي، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك. والدعاء من جملة العبادات فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن هذا أمر لم يأمره به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين متبعا غير سبيل المؤمنين ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله وكان حكمه منقوبا بإجماع المسلمين وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه وهذا كله مجمع عليه من المسلمين ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات ومن جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد شيء من فصوله هاهنا لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته وسيأتي إيراد ما اختصر منه وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم وبالله التوفيق.
To kusan a wannan littafi Ibn Taymiyyah ya zo karkarewa wannan bayani da yayi na ƙarshe kamar murfi ne na wannan littafin abinda zai biyo bayan wannan bayanin nasa na ƙarshe kamar jemagaye wa littafin wani rako ne aka samu kamar yadda za ku gani duk bayanan da Ibn Taymiyyah ya yi a baya a cikin shafukan da muka karanta duka shafi 131 a ɗaba'ata gaba ɗayan abin da ya gabata shine Ibn Taymiyyah yake ƙoƙarin dunkule su a cikin waɗannan kalamai wanda muka ji karatunsu a yanzu malam yace wa dinul islami mabniyun ala aslai musulunci an gina shi akan ka'idoji guda biyu ka rike wannan ka'idoji guda biyu waɗanda suke jigo ne a kan su ne aka gina addinin musulunci wa huma su ne kamar haka tahqiqu shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tabbatar da babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kuma annabinsa sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah wa awwalu dhalika an la taj'ala ma'allahi ilahan akhar abu na farko da zai shiga karkashin kalmar shahadatu an la ilaha illallah shine kada ka sanya wa Allah wani abun bauta tare da shi fala tuhibbu makhluqan kama tuhibbu Allah kada ka so wani mahluki kamar yadda kake son Allah duk yadda zaka so mutum duk yadda zaka so abu to san da zaka yi masa ya zama kasa da san da zaka ke wa Allah san da kake wa Allah ya zama shine na koli babu san da ya kai shi ko yaya kake san abu in ya ci karo da san Allah zaka jefar da shi wannan yana cikin tahqiqul uluhiyyati lillah tabbatarwa da Allah shine abin bauta shi kadai wala tarjuhu kama tarjullah kada kai fatan samu a gurin kowa kamar yadda kake fatan samu a gurin Allah ka dauka kowa ne ne zai zaka samu ta wajen sa to ka dauke shi a matsayin sila ce sababi ne ubangiji ne ya baka ta hannunsa in ka tashi fara godiya Allah zaka fara godewa sannan ka biyanta da shi kada ka fara gode masa sannan ka biyanta da Allah in kai haka ka sa wato kalmar shahadatu Allah ilaha illallah a tare da kai ta samu targade wala takshahu kama takhsha Allah kada ka ji tsoron kowa kamar yadda kake tsoron Allah ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله وان دك زي ديدي تألا بعض كين سركي دوان مهلوكي سكين ايدا جتكين ابو بوا النم فباب شكا وان يا ديدي تواني دعلا يا ديدي تقواني دعلا ايكين دكافريسك والذين كفروا بربهم يعدلون kamin da Allah ya ce waɗanda suka kafirta suna daidaita gumakansu da Allah sallahi in kunna lafi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin suka ce wallahi muna cikin bata mabayyani mun kasance cikin bata mabayyani tunda muka kasance muna daidaita ku da ubangijin halitta ashe duk wanda zaka dauki matsayin Allah ka bashi ka daidaita shi da Allah ka sanya shi kini sa'a ga Allah wanda kuma wannan shirka ce babba wa huwa min alladhina bi rabbihim ya'dilun wa qad ja'ala ma Allah ilahan akhar sannan kuma ya riki wani abun bauta tare da Allah kada ka zaci bauta sai kai wa mutum sujada ko kai masa talla ko kai masa azumi sannan ka zan ka bauta masa a'a in zaka fifita san shi akan san Allah zaka fifita abin da yake so sama da abin da Allah yake so to ka daidaita shi da Allah ko ma ka fifita shi akan ubangiji ko ka ji tsoransa sama da yadda kake jin tsoran Allah ko ka daidaita tsoransa da tsoran Allah babu shakka wannan shirka ce babba idan mutum yana yin ta har ya mutu yana yin ta to ya mutu yana babban shirka sai in ya je lahira kuma sai yadda Allah ya dace wa in kana ma'a zalika ya'taqidu anna Allah wahdahu khalaqa as-samawati wal-ard wanda duk yayi waɗancan abubuwa da Ibn Taymiyyah ya faɗa yace yayi shirka babba ya riki wani tare da Allah koda kuwa yana kudurcewa a ransa cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ya halicci sammai da ƙasa kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaqulunna Allah lalle tabbata hakika da zaka tambaye su wato su kafirai man khalaqa as-samawati wal-ardha wane ne ya halicci sammai da ƙasa la yaqulunna ma tabbata hakika za su ce Allah ne wato kenan su ma sun yarda da cewa Allah shi yayin halitta ba gumakansu ne suka yi halitta ba sun kadaita Allah madaukakin sarki bi tauhidur rububiyya da cewa nayi tsallake ko wa in kana ya'taqidu مع ذلك وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض فإن مشركي العرب ومن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وتكلم السماوات والأرض إذا شتا كما ميتو سياسة أن نأبنا مشرك العرب وأن النبي صلى الله عليه وسلم يزو يمس وأزيهر ما يأيسو سنكسن شي سنة da suna ikirarin cewa Allah madaukakin sarki shi kadai shi halicci sammai shi halicci ƙasa kamar yadda Allah ya bamu labarin su yace wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaquluna Allah tabbata hakika in ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa lalle za su ce Allah ne wa kanu ma zalika mushrikin yaj'aluna ma Allahi alihatan ukhra tare da haka kuma sun kasance mushrikai ne saboda suna rike wasu ababen bauta tare da Allah suna sanya wasu ababen bauta tare da Allah wato kenan kaga ashe la ilaha illallah ba tana nufin la khaliqa illallah ba domin akwai lokacin da haka ake karanta da tsofaffi musamman a qawaidi la ilaha ma'anallah la khaliqa babu bahalici wala raziqa ba wannan tauhidur rububiyya ne wanda mushrikai su Abu Jahl su Abu Lahab sual walidu zira duk sun yarda da wannan dan mutun ya san la khaliqa illallah ba zai bambanta shi da Abu Jahl ba wannan ilimin ba shine zai bambanta shi da Abu Jahl ba saboda haka su ma sun san wannan amma duk da haka suna nan a mushrikan su qala ta'ala a innakum latashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra ashe ku kuna shaidawa cewa tare da Allah akwai wasu ababen bauta ban da shi kulla ashhadu in su suna shaidawa kai ka ce su ni ba zan shaida wannan ba ba zan yarda da wannan ba wa qala ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane Allah ya ce akwai wanda yake rike wasu ba Allah ba, kuma suna son su kamar yadda suke san Allah. Wallazina amanu, kuma waɗanda suka yi imani, ashaddu hubban lillah, sun fi san Allah sama da komai. Wato, imma dai ya kasance waɗanda suka yi imani sun fi san Allah sama da yadda waɗancan suke san Allah, ko kuma ashaddu hubban lillah, su suke da matsanancin san Allah, waɗancan ba su da ma san Allah kwata-kwata, waɗannan su suke da san Allah, kuma san Allah wanda yake matsananci. فصاروا مشركين لانهم احبوهم كحبه sun zama mushrikai saboda sun so gumakansu kamar yanda suka so Allah. Wato kaga ashe suna san Allah, amma san da suke yi wa Allah bai hana su sun so wasu kamar wannan san ba, don haka sai suka zama mushrikai. Kasancewa mutum yana san Allah ba shi ke fitar da shi daga layin mushrikai ba, har sai ya fifita san Allah sama da san kowa. La li'annahum qalu inna alihatahum khalaqu ka khalqihi, ba su zama mushrikai ba wai dan kawai sun ce allolinsu su suka yi halitta kamar yadda Allah ya halitta. Ba su yi wannan da'awar ba, ba su yi da'awar cewa gumakansu suna halitta ba, ba su da wannan da'awar. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah ce, am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhi, shin ko sun sanya wa Allah ababan tarayya ne waɗanda suka yi halitta kwatankwacin halittarsa, don haka sha'anin halitta ɗin ya rikirkita su, ya rikita musu tunani, suka kasa gane waye Allah, su waɗannan gumakan ko kuma Allah da ya halitta. Wannan malai yace haza istifhamu inkari, wannan istifham ne na inkari, inkari ubangiji yake musu, ba wai tambayar sai yake yi ba, tambayar ba ita ce ake nufi a nan ba, ana nufin a nuna inkari ne ga abin da suke yi. Sannan kuma ma'anar wannan istifhami bi ma'anar nafi, ma'anar sa korewa, ma'ana ba su rike wasu ababan tarayya da suka yi da'awar sun yi halitta kamar yadda Allah ya halitta ba. Babu wata rana da kafirai suka taba fitowa su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gumakansu da suke bautawa su suka halicci sama, ko su suka halicci ƙasa, ko su suka halicci kansu, ko su suka halicci wani abu daga cikin halittu. Babu ranar da kafirai suka taba yin wannan da'awar, saboda haka ba su taba dauka ko da rana ɗaya ba su taba daukan cewa gumakansu sun yi halitta ba. Shine ma'anar wannan aya. Am ja'alu, ma'anar sa ma ja'alu lillahi shuraka khalaqu khalqi, to me yasa kuma suke bauta ma wani ba Allah ba, tare da cewa sun san cewa abinda suke bauta din nan bai halitta ba. Fa innahum muqirruna anna alihatahum lam yakhluqu khalqihi, suna da ikrarin cewa allolin nan nasu ba su yi halitta ba kamar yadda Allah yayi. Wa inna ma kanu ja'alunahum shufa'a wa wasafa wa wasa'ifa, suna sanya su masu cetonsu, suna daukansu a matsayin masu cetonsu, suna daukansu a matsayin wanda za su yi tsari da su zuwa ga Allah. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, da wannan ne suke bauta ma gumaka, cewa gumakan nan nasu salihai ne, ƴaƴan Allah ne, idan ranar alkiyama ta zo to waɗannan gumakan za su cece su a gurin Allah. Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'una 'inda Allah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. شي سنا بوتا ما وني با الله با abinda ba zai cutar da su ba, ba zai amfane su ba, kuma suna cewa waɗannan su ne masu ceton mu a gurin Allah. Allah ce qul, ka gaya musu, أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض, za ku ba wa Allah labarin abinda ba shi da ilimi a kansa, ba shi da masaniya a kansa cikin sammai ko a ƙasa. Idan da a ce su ne za su cece ku, dan me Allah ba zai faɗa ba, ai da sai Allah ya saukar da ayoyin da za su yi wannan bayani. Amma abinda Allah bai faɗa ba, ku rika faɗa, wa za ku ba wa labarin abinda ba shi da masaniya a kansa? Allah, wannan ba za su saɓu ba. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, alki ya tabbata ga Allah, kuma ya ɗaukaka gabarin abinda suke haɗa shi da shi na shirka. Kaga Ubangiji ya tabbatar da zamantu wasu mushrikai saboda sun rike wasu a matsayin masu cetonsu a wurin Allah ba Allah ba, sun bauta ma wasu da sunan za su cece su a wurin Allah, ba wai sun bauta musu da sunan su suka yi halitta ba. Wannan shi yake nuna maka cewa kafircin su kafirci ne na uluhiyya ba na rububiyya ba. Wa qala sahibu yasin, wannan bawan Allah da kissarsa ta zo a cikin surat Yasin, wanda ya koma ya gargadi mutanansa ga abin da yake cewa wa mali la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un, me ya same ni, me gare ni da ba zan bauta ba wanda shi ya kirkiri halitta ta ba, kuma wa ilayhi turja'una zuwa gare shi dukkaninku ake mayar da ku, a attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'a wa la yunqidhun, yanzu na riki wani abun bauta, wasu abubuwan bauta ba Allah ba, waɗanda idan Ubangiji mai rahama ya nufe ni da cuta ba za su iya cetonsu, ba zai wadatar da ni komai ba, wala yunqidhuna, ba za su iya kubutar da ni daga wannan cutar ba, inni idhan lafi dhalalin mubin, ni har idan na rike su ababen bauta na bar Allah to lalle ina cikin ƙasa na bayyane, inni amantu bi rabbikum fasma'u, don haka na yi imani da Ubangijin ku, ku saurari abin da nake gaya muku, sauraro na fahimta, sauraro na wa'azantuwa. Kaga sai ya ce ba zai bauta ma wasu alloli ba Allah ba, waɗanda cetonsu ba zai wadatar da shi komai a gurin Allah ba, ma'ana waɗanda ba za su iya yi masa wani alfarma a gurin Allah ba, abinda Allah ya so ya same shi ba za su iya kaɗe mishi ba, abinda kuma ya so wato Ubangiji bai so shi da shi ba, ba za su iya samun masa shi ba. Wannan shi yake nuna maka cewa tauhidul uluhiyya shine kashin bayan tafiyar da'awa ta annabawa duka annabawa, abinda suka zo da shi kenan, ba sun zo ne da su dasa tauhidul rububiyya a cikin zukatan al'ummomin su ba, galibi al'ummomin da aka aiko annabawa zuwa gare su sun yadda akwai Allah, sun yadda Allah shike halitta, sun yadda Allah shike saukar da ruwan sama, shike fitar da tsirrai, shike rayawa, shike kashewa, shike bada arziki, duk sun amince da wannan, amma dai suna ganin cewa akwai wasu wanda za su yi musu tsari zuwa ga Allah, ashe kaga wannan shi ya jawo tauhidin su ya samu matsala. Da wannan ne yasa malamai na sunna suke cewa jarabawan farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su ya yake su, sun fahimci tauhidi, sun fahimci kalmar la ilaha illallah, shi yasa suka kiyarda su faɗe ta, amma daga baya al'ummar musulmi da jahilci ya kanta a cikinta, sai ya kasance kalmar la ilaha illallah din ita ake faɗa safe da yamma, amma ko ba a san komai dangane da ita ba, mutum zai faɗi kalmar la ilaha illallah yanzu da ya matsa gaba kaɗan, sai abinda kuma zai rushe ta, warware ta, kaga alamar kenan jahilci game da musulunci, jahilci game da wannan kalma da yake cikin al'ummar musulmi a yanzu, har ya ɗara jahilcin su Abu Jahal, ya ɗara jahilcin su Abu Lahab, su sun fahimci kalmar, shi yasa suka kiyarda su faɗe ta, in an ce su faɗa sai ce aj'al al-alihata ilahan wahida, yanzu ka ya sanya abin bauta ya zama ɗaya, wato sun fahimci cewa in dai suka faɗi kalmar la ilaha illallah to babu wani abin da za su bauta kuma sai Allah, shi yasa sai suka yi mata tawaye, amma yanzu za mu riƙa faɗar kalmar la ilaha illallah ɗin ko da yaushe, amma kuma mutum yana faɗar ta a lokacin da yake faɗar ta, kuma a lokacin zan ga yana yi mata karan tsaye, ashe babu abinda al'ummar musulmi take da buƙata take kishi ta sani a yanzu irin abin da ya shafi tauhidul uluhiyya. Al-aslu thani, tushe ko ka'ida ta biyu wacce akan ta aka gina addinin musulunci bayan ka'ida ta tabbatar da uluhiyya, bantsanta Allah da bauta shi kadai, sai tushe na biyu wanda shine anna abudahu bima shara'a ala al-sunni rusuluhi, mu bauta wa Allah da abin da ya shar'anta akan harsunan manzanninsa, wato mu bauta wa Allah da abin da ya aiko da manzanninsa da shi, ba da abin da mu muka yi tunani da kwanyarmu ba muka tsara wa kanmu, kaga ashe kenan in za ka bauta wa Allah dole ne ka karanci mecece shari'a, menene Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi, dole ne ka karanci wannan, idan ba haka ba to zaka bauta wa Allah da kwanyarka da al'adarka da abinda kake ka gani ga magari ana yi, wato abinda ka taso ana yi da shi zaka yi, kaga wannan ba shi ne abinda aka gina musulunci akan sa ba, an gina musulunci akan ka san Allah sannan ka bauta masa da yadda yake so. La na'buduhu illa biwajibin aw mustahabbin, kada mu bauta wa Allah da wani abu sai abin da yake wajibi ko mustahabbi, abin da zama wajibi ko ya zama mustahabbi, duk abin da bai zama wajibi ba bai zama mustahabbi ba to ya zai zama ko bautar Allah ne, ta yaya? In ka ce wajibi ne waye wajabta shi, in ka ce mustahabbi ne ma'ana Allah yana san shi, a ina ya ce yana san shi, sai ka dawo aya ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam, wannan shine ma'anar addini. Amma in ka zo ka ce abu kaza wajibi ne, tilas ne, ko karka auna imanin mutane da shi, wanda ya dada abin nan mumini ne, wanda bai yadda ba baya san manzon Allah, tare da cewa kuma abin da baya yadda tushe a Alkur'ani, baya da tushe a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya aka ya zama wajibi, har da ya zama mizani na auna imanin mutane. In ka ce mustahabi ne, ai ba wajibi bane, kamar yadda wasu suke so a ce a yanzu ai ɗabi'un su bai mustahabi ne, ai su ba su ce wajibi bane, ba mustahabi ne, mun ji ko rage musu ƙarfi ya dawo mustahabi. To mustahabi ne idan aka ce ɗariƙa mustahabi ne, in mustahabi ne mai cece ɗariƙa Abubakar ko shi mai mustahabin ba, Umar, Usman, Ali, Abu Huraira, ka faɗi sahabban manzo Allah gaba ɗaya, ka dawo har kan tabi'ai, ka zo har kan a'imma, mai cece ɗariƙan maliku, to duk su ba sa san mustahabin ne sai kai. Ya kamata in mustahabbi ne su suka fi kasan mustahabbi, don su suka fi ka ibada, su suka fi ka bautar Allah, don haka dukkan abinda sahabban manzon Allah ba su bauta wa Allah da shi ba, to kada ku kuskura ku bauta wa Allah da wannan abin. Duk abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kusanci Allah da shi ba, to kada ka kuskura ka ce za ka bauta wa Allah da wannan abin. Walmubahu idza qusida bihi ta'a dakhala fi dhalika, abinda yake mubahi, abin da yake halal, idan ka yi shi dan da'a, ka nufi da'ar Ubangiji, ka kyauta taniya, sai ya zama shi ba ibada, ya shiga cikin jumla ta mustahabbat, ko ba ta jumla ta wajibat, ce da sha wannan halal ne, mubah ne, ka ci ka sha mubah ne, wa kulu washrabu wala tusrifu, ka ci ka sha din nan mubahi ne. In ka tashi cin abincin nan, wani ya ga dama ya ci wake da shinkafa, wani ya ci da doya, wani ya ci da makaroni, wani ya ci makaronin zalla, wani ya ci taliya, wani waina zai ci, wani ya ci agada, kowa da wanda abin da yake so, to duk mubah ne, duk Ubangiji ya halatta maka, ka je ka ci duk abin da yake a doron ƙasa, matuƙar ba ya shiga cikin abubuwan da ɗaiɗaikun abubuwan da Allah ya haramta ba, wannan duk mubah ne. Amma cin agadar ta sai ta zama addini, ba ta zama addini ba, za ta zama addini idan kana jin cewa za su taimake ka kai wani abu na da'a, ka ci abinci ka koshi, saboda kana samu ƙarfi kai kiyamun laili, ka ci abinci da wannan niyya, ka kwanta kai bacci mubah ne, dan yau ban yi bacci ba kwata-kwata, ba wanda zai ce na saba wa Allah dan mai ban yi bacci ba, to sai na kwanta na yi bacci saboda in samu in yi kiyamun laili da wannan niyyar na kwanta bacci din, to a lokacin ya zama ibada, wannan niyyar ta juyar da shi ibada, amma da ban yi shi da wannan niyyar ba, na saba Allah, ban saba wa Allah ba, an gane ku, shi mubah, dan baka halarto niyya a cikinsa ba, baka zama ka saba wa Allah, amma in ka halarto kyakkyawan niyya kuma a cikinsa, sai ka samu lada, an gane ku, wannan shine ma'anar mubah. Sabanin mustahabbi da wajibi, wannan dole ka halarto niyya lokacin da kake yi, lokacin da kake dole ka fahimci cewa ibada kake yi, ka ji cewa a jikinka ibada kake yi, to a lokacin ne za ka samu lada. Amma in ka ji cewa kamar kawai dai kaga ana yi kake yi kawai, kai ba ka jin cewa ibada kake yi, wannan baka da ladan, ko kuma kana da alhai, kana da zunubi, domin aikin yana buƙatar niyya, ba kai masa niyya ba, domin ibada ce. Sabanin mubah ba buƙatar niyya, in kuma ka yi niyya, to kyakkyawan niyya zai zama abin nan. Hakanan mubah yakan zama haɓo idan ka yi mummunan niyya a kansa, wato ka ci abinci don ka samu ƙarfi ka je ka yi sata ka yi ɓarna, wannan abincin da ka ci ya zama ɓarna, ya zama shi ma laifi, saboda a lokacin ka ci shi da niyyar ka samu wata fawa ga abin nan, ka shiga ana koya maka training yadda za ka iya abin nan, irin self defense din nan, da za ka kare kanka, amma kuma kai da niyyar ka dinga banbake mutane ne, kana kwace musu kayan su, kaga anan baka da lada, kuma wannan aikin abin da kake yi alhaki kake dauka a ciki, saboda da mummunan niyya kake yin sa. Wa du'a'u min jumlatil ibadat, addu'a tana daga cikin jumlar ibadoji. Faman da al makhluqina min al mauta wal ghaibina, wanda duk ya kira wasu halittu daga cikin matattu da waɗanda ba sa tare da shi, wasta za su bihin, ya nemi taimakonsu, ma annaha za amrun lam ya'mur bihi Allahu wala rasuluhu, tare da cewa wannan al'amari ne wanda Allah da manzansa ba su yi umarni da shi ba, la amra ijabin wala istihbab, ba su yi umarni da shi ba, umarni na wajibi ko umarni na mustahabbanci. Kana mubtadi'an fi ad-din, to mutumin duk da zai yi wannan ya zama dan bid'a a cikin addini. Zai kira wani mahaluki yana neman agajinsa tare da cewa mahalukin nan baya duniya, ko kuma baya duniya ba tare suke ba, amma yana kiran sunansa ya zo ya kawo masa ɗauki, ya kawo masa agaji. Kaga Allah yake irin wannan addu'a, ake irin wannan kira, shi sai yake yi ma wani mahaluki. To anan kaga ya kawo wani abu na bid'a a cikin addini, sannan kuma mushrikan bi rabbil alamina, ya yi shirka da ubangijin halittu. Muttabi'an ghayra sabilil mu'minina, kuma ya bi tafarkin waɗanda suke muminai ba, ya bi tafarki ba tafarkin muminai ba. Wa man sa'ala Allah ta'ala bil makhluqina, wanda duk ya roki Allah ta hanyar tawassuli da zatin wasu halittu, aw aqsama alayhi bil makhluqina, ko ya rantse wa Allah da wasu halittu, kana mubtadi'an bid'atan ma anzala Allah biha min sulta, shi ma wannan yayi bid'a, bid'ar da babu wata hujja daga Allah da ta sauka. Fa in zamma man khalafahu wa sa'a fi uqubatihi, idan kuma ya shiga sukan wanda ya saba masa, kana tawassuli da zati na makhluqina, ko kana rantsuwa da wasu makhluqina ala Allah, sai wani ya fito ya soki ka, shikenan sai ka shiga sukan sa kai ma, yaya zai soki abin da kake yi? Wa sa'a fi uqubatihi, har ma yayi kai kawo sai da zai ga an hore wannan mutum, kamar yadda Ibn Taymiyyah yayi ta gani, wato yana ishara ne zuwa ga abin da ya faru a zamaninsa. A zamaninsa, saboda wannan mas'ala ta ziyara, mas'ala ta tawassuli, mas'ala ta al-istighasatu bi ghayri Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah, wannan mas'aloli da Ibn Taymiyyah ya sabawa malaman zamaninsa da suke halattawa mutane, saboda karkacewa hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya zama malaman nan sun shiga yi masa sharri da kulle-kulle da kitifi da makirci, yaya za su yi su hada shi da fada, yaya za su yi su hada shi da masu mulki. Aka yi ta daure Ibn Taymiyyah ya shiga kurkuku har sau bakwai a rayuwarsa, ya shiga ya fita, ya shiga ya fita, ya shiga ya fita, kusan galibi kwanaki abin nan shekaru na rayuwarsa da dama bai yayi su ne a cikin kurkuku. To kaga, saboda mutum ya zo da bid'a, an soki bid'arsa, ya yi sa'ayi har yadda zai cutar da wanda ya soki bid'arsa, Ibn Taymiyyah ya ce kana zaliman jahilan mu'tajiyan, wanda bai yi haka ya zan azzalimi ne, jahili ne, dan ta'adda. Wa in hakama bidhalika, in kuma alqari ne, kamar yadda ya ga irin wannan, ya ga irin su alqari ibn makhluf, wani mamaliki wanda shi ma da shi aka rika hada kai, sai a kama Ibn Taymiyyah, a ce an kama shi da laifin ya saba malamai, saboda haka sai a kai shugaban alkali. Alkalin kuma dan bid'a ne shi ma, Ibn Makhluf, wani alkali da maliki, saboda haka sai a kai shugaban alkali, a ce alkali ne zai bar shari'a, kuma alkali na abokin husuman sani, abokin rigimar sani. Tabi a ce kai zaka min shari'a, ban yadda ba, kai abokin rigima ta ne, ya za a yi abokin rigima ta kuma ya zama alkali? To haka aka yi ta arkabu da Ibn Taymiyyah akan wannan. To shi ne ya ce, idan kuma mutum ya yi hukunci da wannan, ya ce ai hakan za a yi, shi ne daidai, faqad hakama bi ghayri ma anzala Allah, ya yi hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba. Wa kana hukmuhu manquban bi ijma'il muslimina, kuma hukuncinsa hukunci ne wanda za a warware shi, da ya wajaba a warware shi, bi ijma'il muslimina, da ijma'in malamai duka, da ijma'in musulmi duka. Wato abinda Ibn Taymiyyah yake ishara zuwa gare shi anan shine, a masailul khilaf, masailul i'tiqad, masailul khilaf, wanda ake mayar da hukunci zuwa ga Al-Qur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, alqali ba dama yake hukunci akan shi. Wani ya ce Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi istawa, Ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi, daidaito wanda ya dace da shi. Wani kuma ya ce a shi ba za a faɗi haka ba, sai dai a ce Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi istawa istaula, Ubangiji mai rahama ya mallaki al'arshi, ya rinjaye al'arshi. To sai rigima ta ƙarke, a nan hujja ce kawai za ta raba gaddamar, kowa ya kawo hujjojinsa da dalilansa. Amma alƙali bai da wani hurumi ne ya ce a kai su gaban shi ya yi hukunci, ya sa a ɗaure wannan ko a ɗaure wancan, bai da wannan hurumi. In ma za a kai masa wasu masu rigima a kan wannan, sai dai ƙoƙarin bayyana musu gaskiya in ya santa, amma bai da hurumin da zai sa ya ɗaure wani a kan ya saba a kan wannan ra'ayi. Don wasa'il ne wannan da wato ba ƙarfin alƙalanci ake nuna ko ƙarfin doka ba, ƙarfin hujja ake buƙata a nuna a kansu. Don haka ba daidai ba ne a ce wani ya yi karatu ya ce Allah yana sama an kai shi gaban wani mai sarauta, ko an kai shi gaban wani mai mulki, ko an kai shi a gurin 'yan sanda, wai ya ce Allah yana sama. Wannan baya daga cikin abin da yake min khususiyatul qadi. Idan mutum yana da dalilai da zai bayar, sai ne bayar da dalilansa, ya kawo hujjojinsa, ka kawo hujjojin, in ya so hujjoji su raba gaddama.
Kuma suke tuna masu rinjaye shi alƙalin da yake a lambar kuɗi wanda ko suke tafiya kan wancan kare ƙarin kowa.
A'a, ko da za ka kawo hujjojin su suka yi rinjaye, wani kuma yana da saɓanin wannan, alƙali bai da hukuncin ya ce dole sai sun zo sun bi ka akan nan, ba daga cikin hurumin alƙali. Don inda in ka bar wannan a hannun alƙalai, to in a wani gurin kai alƙalin naka ne, wani gurin kuma ba naka ba ne. Sauraka baya ba daga cikin hususiyatin alƙali. Alƙali abin da zai iya yi a kawo masa mutumin da ɗungurungum ya fita daga musulunci, bayan da yana musulmi. Kaga nan babu wata maganar ka kawo hujjar da ta sa za ka yi musulunci, ka kawo hujjar da za ka ba ka yi musulunci ba. Wannan an wuce nan kuma. Wannan ta'addanci yake so ya musulunci. Ya ɗauki musulunci abun wasa. To a nan da alƙali zai shiga abin nan, ko wani ya taɓa haƙƙin wani. Amma dan masail na khilaf, wannan ash'ari ne, wannan maturidi ne, ko wannan ash'ari ne, wannan sunni ne, suna rigima akan wasu matsaloli, alƙali ba dama ya shiga nan. In ko zai shiga, sai dai ya shiga da sunan mai nasiha, mai ƙoƙarin ya kawo hujjojin da za su ƙarfafi gaskiya. In kuma ɗan bid'a ne, shi ma zai kawo hujjojin da za su ƙarfafi bid'a ne. Kaga ba ka yadda ba kai kuma. Saboda wannan ba hurumin alƙali ba ne. Alƙali bai da hukunci, bai da damar ya hukunci akan wannan. A ce ga wani ya yi sallah ya yi sahu, bai yi sujjada sahu ba, a kai shi gaban alƙali. A ce ga shi ya yi sahu ko bai iya sallah ba, a kai shi gaban alƙali ya zane shi. Sai dai a koya masa, a nuna masa ga yadda zai yi. وكان الى ان يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه احوج منه الى ان ينفذ له هذا الحكم ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه شي wannan alkali da zai yanke irin wannan dan yan hukunci saboda an saba mazhabar sa ko aqidar sa malan yace wannan alkali a nemi shi ma ya tuba akan wannan dan yan hukuncin da yayi kai a bayi masa horo akan irin danyen hukunci da yayi wannan shi aka fi ma bukata sama da a dauki hukuncin sa a zarkar ko a taimaka masa akan wannan hukuncin wa hadha kulluhu mujma'un alayhi min almuslimin wannan duk abin da musulmi suka yi ijma'i akan sa laysa fi khilafun bayna al-a'immati al-arba'a wala ghayrihi limamai guda hudu duka Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad ba su da sabani akan wannan wala ghayrihi haka nan wani su ba su da sabani akan wannan saboda haka ba hujja ba, ba wata hujja da za ta sa mutum dan yana ba malike ya kai ba shafi'i kala ce kawai a hukunta shi ba shafi'i ne ko wani ba shafi'i ya kai ba hanafi kala ce kawai a hukunta saboda shi ba hanafi ne wannan babu hujja illa iyaka kana ganin mas'alar da ya rike ba daidai ba ce ta saba wa nassi da ya masa nassi yi kokari ka fahimtar da shi shi yasa a tsawon tarihi zamu ga cewa waɗannan mazhabobi duk sun zauna a lokaci ɗaya amma ba a taɓa samun cewa wani abu bane da aka kafa kotuna domin hukunta mai riƙe da abu kaza sai dai in an samu 'yan kama karya waɗanda suke so su yi kama karya su tabbatar da aƙidar su koda da ƙarfin tuwo ne irin yadda mu'tazilawa suka riƙa yi a ƙarƙashin daular abbasiya wasu sarakunan daular abbasiya na su ga sun tabbatar da mu'tazilanci koda kuwa da kaifin takobi ne irin wannan an samu a tarihi amma wani abu ne da bai ɗore ba da ƙarshe su kan sarakunan sai da suka yi sassauci kuma haka za ka gani a kowane zamani ko da su masu mulkin sun so sai sun karye wani abu za a ga cewa in dai ba da hujja da dalili ba da ilimi abin ba lallai ya kare ba. Ya sa mu muke cewa dukkan wani abin da za a kawo shi a duniyar mu na barna to ka fuskance shi da ilimi sama da komai, sai ya fi wato ragargaza wannan abin da kawar da shi da gaggawa sama da fuskance shi da ƙarfin tuwo ko ka ce za ka yi amfani da masu mulki ko ka ce a kama wani ko a ɗaure wani da sauransu. Shi yasa za a ga aƙidar sunna wani irin ƙalubale da bata gani ba, amma ta kari ai ka ga haɓaka tarƙai saboda al'amari na ilimi. Kuma za ka kula cewa dukkan wasu wanda suke bid'a ko suke ɓarna babu waɗanda suke jin haushi irin ahlus sunna, duk da cewa ahlus sunna ba su da gwamnati, ba su da masu mulki, ko suna da shi, ba su da shi, amma kuma an fi jin tsoronsu saboda su suke fitowa da makamin ilimi da tankar ilimi su yi zagaragada abin da ake faɗa da bid'a. Shi yasa sai ta tafi zafi. Yanzu wani ne bid'a ya fi jin haushin ahlus sunna sama da kowa, kaɗan cewa ahlus sunna ba kurkuku zai kai shi ya ɗaure shi ba, ba auka masa zai yi ba, ba masallacinsa zai rushe ba, ko ahlus sunna taɓa jagora a ji an rusa ma wani masallaci ba, taɓa yi ba. Shi nashin ma ake rusawa, amma da haka kuma shi ne ba a so a ji muryarsa, dan muryarsa ita ce tafi komai haɗari, dan da makami yake ɗauka a to wannan kuma ai makamai ne wani abu ne, ko ba sai mu ɗauko namu wanda ya fi ya sarrafa makamin shi zai nasara. Makamin da ake ɗauka na ilimi ne, kana da shi kai ma fito da naka. Shi ne malai yace wa qad musital kalamu ala hadhihi al-umur fi mujalladat, wannan al-amura wanda yayi batun su a wannan littafi yace an shimfida magana akan su. Waye ya shimfida? Shi ne ya shimfida magana akan su a cikin sifili wato manya-manya masu yawa. ومن جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام يتي اكوي لتافي da muka rubuta wanda muka yi bayanin kaidoji da suke da alaka da hukuncin masu hukunci. وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز, da abinda ya halatta su yi hukunci akan sa da abinda bai halatta su yi hukunci ba. To Ibn Taymiyyah yana daga cikin wanda suka fi kowa rubuce-rubuce a duniya, an ce rubuce-rubucen da yayi kamar yadda Zahabi yake faɗa sun fi dubu littafai daban-daban tsakankanin waɗanda ya yi su cikin sifili manya-manya da yawa, kamar irin su Minhajus Sunna, kamar irin su Dar'u Ta'aruzul Aqli wan Naql, kamar irin su Bayanu Talbisul Jahmiyya wanda ya yi su a cikin sifili daban-daban, sai kuma ƙanana waɗanda suke zuwa a cikin sifili ɗaya kamar irin su Al-Istiqama, irin su Asaibul Maslul da sauransu. Ya yi rubuce-rubuce da dama, kuma rubuce-rubucensa ya sha bamban da wasu waɗanda su ma sun yi rubuce-rubuce da yawa. Ibn al-Jawzi ana cewa ya rubuce-rubuce ya doshi 500, kaga yana daga cikin waɗanda suka fi kowa talifi kenan. Gabaninsa akwai Abdul Malik ibn Habib al-Maliki wanda ya rubuta littafin al-Wadiha, shi ma yana daga cikin wanda suka fi kowa rubuce-rubuce a zamaninsa. Ya rasu a ƙarni na uku hijirar manzon Allah 238, bayansa Ibn al-Jawzi ya rasu a ƙarni na shida 597, bayan su sai irin su Ibn Taymiyyah ɗin wanda shi rubuce-rubucensa sun sha bamban da waɗancan. Akwai Abubakar Ibn Abdulaziz Ibn Jama'a wanda ya rasu hijirar manzo Allah 819, ƙarni na tara, shi ma yana da rubuce-rubuce. Akwai Yusuf ibn Abdul Hadi wanda aka fi sani da Ibn al-Mubarrij, ya rasu shekarar 909. Akwai Abubakar Abdurrahman as-Suyuti mai Jalalaini, mai tafsirul Jalalaini. Jalalaini ɗin nan malamai biyu ke danfa, tafsirul Jalalaini tafsirin manyan malamai guda biyu shi ne ma'anarsa. Asalin wanda ya fara yi Jalaluddin al-Mahalli, shi kuma Jalaluddin al-Mahalli ya fara ne daga Kafi zuwa Nasi, ba daga Bakara ba, daga Kafi zuwa Nasi, don haka ya rasu bai kammala ba. Shi kuma Jalaluddin Suyuti ya ɗauko nashi daga Bakara zuwa Kafi, amma saboda ƙwarewa wajen talifi in ka ɗauko ba ka isa mutum biyu ne suka yi littafin. Yanzu in dai na yawon littafin ka zo ka raɓa naka a jiki sai an gane. ana karanta za a gane cewa wanda ya wannan ba shi wannan ba, amma saboda kwarewa su iya daukan salon da ya bi wajen wancan littafin har ya zama da sun taje sun ya dade ya zama abu daya, har ma wani lokaci akan yi zaton cewa shi Jalaluddin al-Mahalli ya fara daga sama ne su iya kare shi, aka ma rasa to ina ma su yi ya ina ne ba shi ba. To su yi yana daga cikin wanda suka fi kowa rubuce-rubuce a yara sun hijira tana 911. Sai albajirinsu albajirin Yusuf ibn Abdul Hadi da Jalaluddin Suyuti wanda ake kira Ibn Tulun. To amma duk waɗannan in ka kiyasta ka dubi rubuce-rubucen su ka kiyasta shi da Ibn Taymiyyah sai ka ga cewa ba haɗi. Ibn Taymiyyah ba kwafowa kawai yake yi ba, ba wai magana ce kawai ya zauna ya ta kwafar na wasu ba, kamar yadda waɗancan za a samu Ibn al-Jawzi galibin rubuce-rubucen sa wa'azuzzuka ne. A ji tsoron Allah, in Allah ya kama ka ka ji tsoron kwanciyar kabari tsutsa waye irin wannan. Na'am. Ga wa'azuzzuka ne. Sannan wani lokaci ka ga kwashe-kwashe baya rerewa. Littafansa akwai ɗan ɗaiɗaiku da ya ba da abin sha'awa sosai a cikin irin su al-mawdu'at nashi, irin su talbisu bayan talbisu iblis da sauransu. Amma yawan yawanci kamar yadda Zahabi yake cewa baya rerewa, in ya ruga rubuta shikenan ba zai sake biyowa ta kan littafin ba, ya tsaya ya take nazari ya tace shi ya fitar da abin da ya kamata ya fitar, sai kawai ya nade shi aje a gefe daya goma kuma ya shiga rubuta wani mutum ne mai yawan rubuce-rubuce. Mun san an kashe shi ne a Baghdad, da tarihi sun kashe shi a Baghdad hijiran manzo Allah 597 suka kashe shi a Baghdad dan al-mara abin nan al-mara da a ce ana cewa da ya mutu ma da aka gawo shi bayan dan kago gawo shi irin cika ta alƙalamin da yake ferewa da ita aka dafa ruwan da ake masa wanka wanda al-mara ce. Ana dai so a nuna maka cewa ya yi rubuce-rubuce da yawa. To za ka samu rubuce-rubucensa da dama babu tahrir, ba ya rere abubuwa, yakan kawo abubuwa wani lokaci waɗanda ba bai kamata a ce a matsayinsa ya kawo su ba. Haka nan in ka ɗauki littafin Badruddin Ibn Jama'a za ka samu yawanci shuruh ne da ta'liqat da hawashi, ba ta'lifat mustaqilla ba. In ka ɗauki littafin Suyuti za ka ga jam'i ne, tattarawa yake galibi tattarawa yake. Akwai littafin ba da za ka ɗauka daga farko in ka cire muqaddimar har ƙarshe babu wani abu nashi, duk kwafowa yake a littafai. Saboda haka yana tara abubuwa saboda zamansa a labirari, zamansa da ya yi a al-Maktabatul Mahmudiyya da su yake al-Qahira, wanda wani sarki da ake kira As-Sultan Mahmud ya haɗa wannan labirarin. To a ciki ya riƙa zama ya ci karo da littafai da dama saboda haka ya samu damar talifi. Kamar da kesa shi kuma talifin Ibn Taymiyyah in ka dube shi za ka ga cewa wato talifi ne na wanda yana fahimtar maganganun da yake, kuma wasu abubuwan da basirarsa yake fito da su, ba wai wasu yake kufa ba. Ai kai kana ga yadda muke karanta, ba wai wasu yake ta kala na wasu ba. Wane ya ce a littafinsa, wane ya ce a littafinsa, wane ma ya ce a littafinsa, wane kuma a littafinsa ya ce, to kai bai kace. Wani ma sai ka yana haɗa kishiyoyi sai ɗauko wane ya ce a littafinsa, sai kuma saboda ya ƙasa da aka riƙa yi da yaƙar aƙidarsa sai ya kasance ba a fitar da littafansa kasuwa haka ana sayarwa saboda ana tsoro mutum sai dai ya kufa shi kaɗai yana karantawa a gidansa, don haka bai yaɗu ba da yawa ko ya samu ta hanyar abokinsa ko ya samu ta hanyar gado. Wasu kuma za a kwace littafin a ƙona su. Abu Qadir al-Jazairi wani sufi da aka yi ba irin ya kar littafin Ibn Taymiyyah bai yi ba a Suriya, ya ga cewa ya kawo ƙarshen littafansa, amma yanzu kana ma so ka samu wasu littafin sai ka je can. Ya gama yakin Allah ya tsare su, ba su tafi duka ba. Don haka akwai littafansa kamar in ka dauki bayanan da Ibn Rushayyik wani almajirin sa yayi na dangane da littafin sa da wanda Ibn Abdul Hadi ya al-Uqud ad-Durriyya, in kana karanta sai ka ta ganin sunayen wasu littafin da yanzu babu, ko kaga wanda yanzu an samu wani dan kit daga cikin littafin amma ba a same shi gaba daya ba. Sai yace wa huwa muallafun mufrad, wannan littalifi ne muka yi mai zaman kansa, ya ta'allaqu bi ahkami hadzal bab, wanda yake da alaka da hukunce-hukuncen wannan babin da yake magana akan sa shine babin menene ya kamata alkali ya yi hukunci akan da shi akan sa, menene abinda alkali bai da hurumi akan sa. Yace yayi littafi akan wannan, la yahsunu iradu shay'in min fusulihi hahuna, yace anan muna ga bai dace mu ce za mu kawo wani bangare na fasalillukansa ba, saboda magana da muke anan magana ce ta aqida, wancan kuma yana magana akan menene hurumin alkali menene ba hurumin alkali ba. Yace li ifradil kalam fi hadha al mawdi' ala qawaid at tauhid wa mutaallaqatihi, saboda anan muna magana ne kadai akan abin da ya shafi tauhidi, kaidojin tauhidi da abubuwan da suke da alaka da shi, don haka ba za mu kawo wata matsala ba. Wata yati iradu makhtusira minhu wa hurrat fusuluhu, yace ba za nan gaba za a kawo abinda aka dan takaito daga cikin sa, wa hurrat fusuluhu aka tace fasulullukan sa, fi dimni awratu mufrada, amma a cikin wasu takaddu wanda suke masu zaman kansu, yaqifu alaiha almutaammilu limazidil fa'ida, wanda zai tsaya tunani akan su ya tsaya ya karanta ya yi tunani domin ya samu fa'ida, wa masitil hajati ila ma'rifati hadha al-amr al-muhim, da kuma karfafuwar bukata na asan wannan al'amari mai muhimmanci, wato kasancewa akwai abin da yake hurumin alkali ne abinda da kuma abin da ba hurumin alkali ba. Anan Ibn Taymiyyah kamar yana cin wani alwashi ne cewa nan gaba zai rero wani abu daga cikin wannan littafi wanda zai rubuta shi a cikin wasu 'yan takardu, wannan duk yana gayawa almajiransa ne. To a bisa hakika iya nan ne littafin ya kare, sai kuma wani rako da shi Ibn Taymiyyah ya yi da kansa, shi ne abinda za mu gani a nan gaba. Duk abinda kuma zai zo nan gaba wata fatawa ce irin wannan da ya taba ansawa, ita ce ya ga ya kamata ya hada ta da wannan littafin, shi ne ya kawo ta kuma daga ƙarshe, wanda ita ce za ta zama kamar tsakuri na shi littafin, saboda za ku ji abubuwan duk da ya faɗa a can ya faɗaɗa maganarsa a kan su, a nan kuma ya dunkule su ya taƙaita su. Don haka in kana neman muktasar ƙa'idatul jalila shi ne yanzu zai maka, muktasar ƙa'idatul jalila fi tawassulur rasila shi ne yanzu daga wa kuntu wa ana bid-diyar al-misriya har zuwa ƙarshen littafin, wanda zai zama mawdu'in karatunmu nan daga gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Akwai wanda ya yi mun tambaya wancan satin ban nace zan bashi ansa yau, to bisa ikon Allah kuma gashi na yadda takardar tashi ban sani ba, yana kusa sai tuna hadisin ko ya sake rubutowa kafin mu nade namu ya namu. Wani hadisi ya tambaya na Ibn Abbas wanda ya sa izari, ina jin abin da ya tambaya a kansa kenan. Hadisi ne na Ibn Abbas ya sa izari, ya sako shi ta baya, ya sako izarin ta baya ya rufe digadigansa, sannan kuma ya dago shi ta sama ya nade shi ta yadda ba zai tsallake inda ake bukata ba, yadda masu sharhi ke cewa ba zai tsallake idan sawu ba. Ina jin wannan dai shine takamaiman abinda ya tambaya, har ma aka tambaye Ibn Abbas game da sa izari irin wannan, yace haka ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya sanya izarinsa. Ina jin wannan shine tambayar da hadisin dai sahihi ne, amma da yana nan zai rubuto zan karanta masa lafazin. Wannan yana cewa so nake a faɗa min ma'anar wannan hadisin. عن زيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل, أخرجه أبو داود. أنكر أودك زيد بن حبيب ابن أبي حبيب lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya shude ta gaban wasu mata biyu suna sallah, sai ya ce idan kuka yi sujjada, to ku haɗe sashin naman jikinku da ƙasa, domin mace ba kamar namiji take ba a wannan. Abu Dawud ne fitar da shi hadisin, wannan bai inganta ba, hadisi ne dhaifi. Kuma inda ka kula ma tun daga abinda ka kwaho, Zaid ibn Abi Habib ba sahabi bane, mutumin Masar ne. Zaid ibn Abi Habib ba ma tabi'i bane, saboda haka yaya zai ce annabi ya ruwaito? Asali hadisin dhaifi ne dai, cewa mace ta haɗe jikinta in ta yi sujjada ko ta haɗe jikinta in tana sallah, wannan duk bai inganta ba. Wannan kuma ta ce ta auri wata take cewa ta auri wani mutum kuma sun shekara 10 da shi, amma ya hana ta sallah da azumi. Amma a cikin shekarar nan 10 ta yi azumi sau ɗaya, wato na shekara ɗaya. To saboda tsoron haɗuwa da Allah sai ta nemi ya sake ta, amma sai ya ƙi, sai a wannan shekarar ne ya sake ta. To ita ce dan Allah yaya za ta yi da wannan halin da take samu kanta a ciki na salloli da azumi? To ban san daga baya dai tsoron Allah ya zo ko? Dan in tsoron Allah ya zo da wuri, ai ba za a kai shekara 10 ba ki sallah ba ki azumi, kuma ki ce saboda tsoron Allah. A nan shi take tsoro ba Allah ba. Dan in tana tsoron Allah, da zarar ta je gidansa ta ga mutumin nan arne ne, ba a masa sallah a gidansa, to kwata-kwata duk bala'in da za a yi sai dai a yi. Dan wanda zai yi wa mace haka ya ce ta daina sallah a gidansa arne ne, arne ne, matsafi ne. An ba shi wani tsafin da aka ce kar a saki a gidansa a yi sallah, shi ba zai yi ba, matarsa ba za ta yi ba, ƴaƴansa ba su. To har ki zauna da shi shekara 10 kuma ki ce dan tsoron Allah? Wani dan tsoronsa dai? Saboda haka sakaci ne ba kankanuwa ba, ba kankani ba. Ki zauna shekara 10 ba ki sallah, wanda kin bar musulunci kamar shi yadda shi ya bar musulunci. Yanzu dawowa kika yi cikin musulunci, sabuwa ce yanzu ke a musulunci. Duk abin da kika yi wannan shekara 10, in da kin yi wasu ayyukan alheri da duk a rushe suke, duk ba su karɓo wurin Allah. Yanzu kike sabuwar musulma, sai ki fafutuka kuma kafin sauran shekarun ki su ƙare na zaman ki a duniya, ki gina wani abu kuma. Ci gaba da istighfari da neman gafara, Allah ya taimaki. Amma kin yi kasassaɓa ba ƙanƙanuwa ba, kuma babu tsoron Allah a cikin wannan abin da kika yi. Maganar ko ta rama sallah ta, ai ba ma musulma ba ce, wani sallah za ta rama ko azumi? A ita da kaga ta dawo tana sallah, ta yi kalmar shahadar, yanzu dai ta dawo musuluncin. Don haka sai ta yi kokari ta gina gaba, baya dai ta rushe. A ba shi da takaitaccen tarihin wannan malami Abubakar Nablusi, wallahi ba zan iya tuno ni tarihinsa ba, ban ma gane ni Abubakar Nablusi din ba. Yace ya ji wani malamin jami'a yana cewa Sheikh Usman bin Fodiyo bai taɓa nakaltowa daga Ibn Taymiyyah ba, akwai yiwuwar yana da littafan amma ya kau da kai. To wannan magana akwai yiwuwar, wannan ai duk magana ce marar ma'ana. Gace akwai yiwuwar yana da littafan amma bai yarda da, so yake ce bai yarda da Ibn Taymiyyah ba. Malamai nawa ne ba su yarda da Ibn Taymiyyah ba, sukan nakalto magana ta ba don komawa ko don su bayyana martani, su ce magana kaza ba daidai ba ce ko? Ai ba sharadi ba ne littafin da nake nakalto magana a ciki na yarda da shi 100%, ba sharadi ba ne. Zan iya ɗauko magana ban yarda da ita ba domin in mai da martani in ce wannan magana ba gaskiya ba ce, saboda aka cewa wai sun ga littafin Ibn Taymiyyah, wannan ba ma gaskiya ba ne. Ba su ga littafin Ibn Taymiyyah ba, ba su ga na Ibn Qayyim ba, don babu alamar littafansu kwata-kwata a cikin rubuce-rubucensu. Kuma ibn taymiya da ibn qayyim mashriqiyan ne, mutane ne da suka fito daga mashriqul arabi. Galibi abinda muke samu na littattafai a kasar nan a wancan lokacin shine abinda yake fitowa daga al-maghribul arabi, ba daga al-mashriqul arabi ba, daga al-maghribul arabi irin tunisia, morocco, libya da sauransu, irin nan muke samu littattafan mu. Ha kuma yawanci ma littafan da aka shigowa da su shine littafan malikiya, su ma na kasa kasa ba masu zurfin bacan, sai kuma littattafan ash'ariya su aka shiga ake shigowa da su, amma sauran littattafai kuma na wasu fannunnuka da dama ba ma cika shigowa da su ba. Don haka ta ina ne zai samu littattafan Ibn Taymiya har kace yana da su? To je ka nemo su yanzu, ai duk littattafan da suka bari ana samun su a yanzu, sai ka je ka nemo su inda suke. Wannan duk magana ce dai ta abin nan. Sheikh Usman Dan Fodiyo, duk da sun yi zamani ɗaya da Muhammad ibn Abdul Wahab, amma babu abin da yake nuna cewa akwai tasirantuwa a tsakanin su, domin babu hanyar sadarwa ta gaggawa a wancan lokacin irin ta yanzu. Da yanzu abu zai faru a China nan da minti 30 sai kai yana faruwa ma lokaci ana nuna maka abin da yake faruwa. Kaga yanzu ba maganar cewa a jira sai wani lokaci mai tso kafin labarin ya zo. To kamar da kasashe ba a sanin yaushe aka hau arfa sai alhazai sun zo. Sai alhazai sun dawo da kwana wajen 20 ma wani lokaci da sati biyu ko uku, sannan ake sanin ma yaushe ne suka hau arfa. Kaga babu batun cewa an san ana arfa a yi sallah, a sabawa abin da gangan babu shi. Dan sai sun dawo ma sannan ake sanin sanda suka hau. Da zai ce kasa kaza sun taba sabawa, kasa kaza sun sabawa. In ka ce kasa kaza sun taba sabawa, ma'ana kamar sun sani yau ana yi, su kuma kamar yadda mu muke yi. Sun san ana yi, mu ko muke yi. A wancan lokacin duka dauko tarihi ka gani. Sai ka ji an ce rana kaza ne alhazai suka dawo, sai suka ba da labarin sun hau arfa. Wani lokaci a samu dace, wani lokaci a yi sabawa. An gane ku? Amma yanzu abubuwa sun zama sun matso kusa, kafin ma ranar ta zo ka san yaushe wace rana ce za a yi arfa. Kaga ka kiyasta kanka da wata ƙasa can da ta taɓa sabawa, ba ita tana da, suna da uzuri, kai baka da uzuri. An gane ku? Kaga waɗannan su kaɗai ne. Wallahi in mace tana so mijinta ya sake ta, ta san yadda za ta yi. In ka ga mace ta ce wai tana so ya sake ta, ya ki sake ta, ita ma ba ta so ya sake ta, amma mace tana son mijinta ya sake ta, billahi lazi duk bala'in da za ta yi ta san yadda za ta yi. A ce wai ta auri ɗan shi'a, ta ce sake ta, ya ki sake ta, wannan magana take yi kawai. Ta yi a hankali, in ba haka ba zai kai ta ya baro. In dai ta fahimci abin da yake yi wannan danyar gubar yake yi, to ta yi kokarin ta fitar da kanta, in ba haka ba su kwankwada tare. Ba maganar cewa wai ya ƙi ya sake ta, wallahi za ta san me za ta yi sake ta. Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.